إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar talata yau 16 ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin makka zuwa madina shekara 1440 daidai da 21 ko da 2 ne 29 ne 21 ga watan 5 shekara ta 2019 wannan shike alamta zaman mu na tara a karatun tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi wanda muke fatan Allah mun so sarki ya amsa mana ya kuma sanya shi a cikin mizanin ayyukan mu na kwarai ya yafe mana kurakurai da gajiyawa da ake samu a cikin sa a yau zamu yi takaitaccen karatu ne ba za mu tsawaita ba saboda da ganin masallacin a yau za ku ga akwai canji na sauyi a cikin sa za ku yi farin ciki da abin da kuka gani insha Allah ba tare da tsawaitawa ba saboda ba bai ma dace a ce ni ina zaune a wannan kujerar ba amma dai za mu yi amfani da ɗan lokuta taƙaitattu mu karanta abin da shi ne sanadiyar taruwan namu alƙur'ani mai girma sannan mu fassara aya ɗaya ko biyu daga bisani sai ku ga abin da zai biyo baya insha Allah ta'ala da haka nan adama bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
الله سبحانه وتعالى باين يا فتى من نوعك نجم هنكلي دبان ديق بني إسرائيل wanda muka yi ta bayani a cikin su kusan tun fara wannan tafsiri da muka yi Allah ta'ala ya kawo kissoshi mabambanta juna game da al'amarin su kamar yadda muka sani kissa a cikin alqur'ani yana da manufofi masu yawan gaske akwai kissoshin da Allah subhanahu wata'ala ya kan kawo su sau daya kuma baya sake maimaita su a cikin alqur'ani kamar kissar Luqmanul Hakim kamar kissar ashabul kahfi waɗannan mutane su dukkanin su sau ɗaya kaɗai Allah ta'ala ya ambace su bai sake maimaita ambatansu a wani wuri ba amma akwai waɗanda ake sake maimaita issoshinsu wanda maimaita wannan yana ɗauke da wani saƙo na musamman kuma na daban da abin da aka ambata a baya daga cikin hikimar da ke sa Allah manufofin sarki ya rinka maimaita kissa a cikin alqur'ani bayan ya faɗe ta sake maimaita ta a wani wuri shine Allah ya sake fito mana da muhimmancin wannan kissa da yake ambata domin mu kiyaye abin da yake kiran mu ko yake hana mu a cikin wannan kissa sannan abu na biyu Allah na sake maimaita kissa saboda ta samu tabbatuwa a cikin zukatan mutane har su samu shari'a su iya kubuta daga azaban Allah sannan kuma maimaita kissan yana sake nuna kulawan Allah maɗaukakin sarki ga kowane irin zamani da kowane irin yanayi ta yadda ya sa ma mutane mafita idan sun bi shi sun kaɗaita shi kuma yake gargaɗi ga waɗanda suke shirka ko bid'a da saɓon Allah a ban ƙasa sannan daga cikin maimaita waɗannan kissoshi za ka ga cewa Allah subhanahu wata'ala yana sake fuskantar da mu don mu fahimci irin hukunce-hukuncen sa a wasu kissoshin za ku ga Allah ta'ala baya tsawaitawa wata kissoshin zaka ga Allah ta'ala ya fade su cikin fushi da fada kaman duk kusan ayoyin da suke sauka a Makka zaka tada ayoyi ne gajerarru ba su cika tsayi ba sannan kuma suka zo da zafi a idan Allah ya tashi magana a kan saboda zamanin da suke sauka yanayi ne da ake kusa da Allah da shirka a ban kasa kamar yanda in kun kalli kuma ayoyin Madina galibin su za su ga su kai na Makka zafi da tsanani ba saboda a lokacin an san samu daidaito na imani da biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala to kamar haka ne bayan Allah ta'ala ya yi mana bayani a waɗancan ayoyi da suka shuke na baya da irin tunatarwa da irin kaima bani Isra'ila akan irin laifukan su a wani wurin kuma bayan sun yi laifin ya faɗi yafiya da rahaman shi a gare su dan ya jawo hankalin su su samu shiga cikin da'ira ta mu'minai to kamar haka anan bayan ya gama sai ya tattaro gaba daya da mu da su gaba daya ke kiran mu yake faɗaitar da mu game da imani da shi dan mu samu rahaman sa yake cewa innal ladina amanu sanu dai tabbas waɗanda suka yi imani da Allah walladina hadu da waɗanda suka dawo suka tuba wan nasara da kiristoci wasabiina da wanda suke makarkata man amana billahi daga cikin wanda suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar alkiyama baya ga wannan imanin nasu kuma wa amila saliha suka yi aiki nagari to Allah ya ce tashakuru minku falakum ajruhum inda rabbihim sanu dai suna da sakamako a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ba su da tsoro akan abin da zai faru gare su a nan gaba wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki na daga abin da za su rasa a nan gidan duniya wannan kusan shine abin da ayar ta kunta ta bangaren abin da ya shafi fassararta yanda malamai suka yi bayani a wasu wurare da Allah subhanahu wata'ala da yace innal ladina amanu fadin sa innal ladina amanu kun ga magana ta taso daga kan bani Isra'ila a baya yanzu ta gane gaba daya malamai musamman Muhammad Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen Allah ya kansa da rahama yace waɗannan innal ladina amanu din ma mu ne al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka fara ambaton mu a wannan aya da sunan masu imani saboda muna da fifiko akan sauran al'umman da suka gabace mu to Allah ta'ala yace tabbas waɗanda suka yi imani da Allah wal ladina hadu da waɗanda suke nasara wanda suke bin an jingina su zuwa ga addinin wato yahudu wanda suke kan shari'ar annabi Musa sannan wal nasara da waɗanda suke kiristoci wanda aka jingina su zuwa ga al'umman annabi Isa alaihi salam sai wasabiina waɗannan makarkata din su ne malamai suka yi magana mabambanta a kansu su wane ne Allah yake nufi da waɗannan makarkata wasu daga cikin malamai suka ce ai waɗanda ake nufi da as-sabiina dinnan wasu ɓangare ne su ma na kiristoci ma'ana bayan an ce wan nasara was-sabiina su ma as-sabiina wasu nau'i ne daga cikin kiristoci wasu malamai suka ce a'a daga yahudawa ne su as-sabiina sannan wasu daga cikin malamai suka ce a'a as-sabiina su ne majusawa masu bautar wuta har sai da wasu daga cikin malamai suke cewa ai waɗannan as-sabiina din wata addini ne da za ta zo ma nan gaba wanda za a kirkire ta akan ya mata wannan suna din sannan wasu daga ciki suka ce a'a su ne ma irin mutanen da kawai ba su da addini kwata-kwata irin pagans ne waɗanda su ba su ma damu ba ba su da addini kawai suna rayuwarsu ne sai magana ta ƙarshe wasu daga cikin malamai suke cewa waɗannan as-sabiina din su ne mutanen da suka rayu a lokacin da babu wahayi tsakanin yankewan annabta kafin zuwan wani annabi din to shi ne malamai suke cewa wannan kusan ya fi kusa da ya ɗauki ma'anan da ayar take ɗauke da shi to duk koma dai wanne ne daga ciki Allah ta'ala ya haɗa gaba ɗaya ya ce man amana minhum duk wanda ya yi imani daga cikinsu billahi da Allah mun san imani da Allah mun sha yin shi da ku a nan a karatunmu na ranar talata-talata a babin da muke magana na aqida imani da Allah yana cika ne idan ya zamto mutum ya gaskata Allah a wurare guda hudu na farko gaskata samuwan Allah ɗin kansa na biyu gaskata shi da biyayya da sallama masa a bangaren sa na rububiyya sannan na biyu na uku shine abin da ya shafi gaskatawa da sallamawa a cikin uluhiyya sannan na hudun su suka ce gaskata shi a cikin asma wa sifat sunayensa da aikace-aikacensa to duk wanda ya yi imani da wannan kuma yayi aiki da shi ya shiga cikin waɗanda suke man amana billahi sannan wa yawmil akhir shi ma dai mun sha bayani a kan malai yace fadin Allah madaukakin sarki da ya faɗi wannan yana komawa zuwa ga yahudu da nasara da dukkanin waɗanda ake faɗa Allah ta'ala ce falahum ajruhum suna da ladansu a wurin Allah duk wanda Allah ta'ala ce zai ba su lada kana da tabbacin ka san ba za a tozar ta aikin ka ba sannan kuma yace fala khawfun alaihim lallai ba su da wani tsoro akan abin da zai zo nan gaba alkhawfu shine tsoron abin da kike hasashen zuwan sa wanda yake mai cutarwa wanda rai baya so in kika tuna wani abu sai ki ji gaban ki ya buga uku uku to wannan shi ake ce ma alkhawfu bai riga ya faru ba amma dan kina ganin abu kaza zai kasance ko in ya kasance za a ji babu dadi to haka nan alhuzn kuma shine bakin cikin na wani abu wanda ya sufuce miki wanda ranki yake so shi yasa al-imam ibn kathir Allah ta'ala ya ji kansa da rahama cikin karkashin fassara fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون للي وقت أن تسكت شيء أبنجج ممحل تسمو شيني ألا فأن سكت أيو أكان حكا سكت بو تامسا أكان توهيدي باب شرطة أكان سنة باتارد كريكرا نبدأ أشكم الديني با بو تامسا تحنين فهمتا صحبي suka rayu a haka kuma suka haɗu da shi a haka to lokacin mutuwar Allah ta'ala ce mala'iku za su rinka sauka a gare su suna cewa da su kar ku ji tsoron kabarin da za ku shiga ku ga an maida ƙasa a kan ku an raba ku da masoyanku wannan mafancin to da yawa yakan zamto mafi alkhairi ga wasu mutane fiye da doron ƙasa musamman mutumin da ya rayu akan imani ya aikata ayyuka nagari ya bi Allah sau da kafa ba tare da safa mishi ba akwai mutanen da kabari ya fi musu alkhairi fiye da doron kasa malamai sukan kamanta wanda ya samu rahama a cikin kabari makamancin da jariri dan tayi a cikin mahaifiyarsa lokacin da jinjiri yake cikin mahaifiyarsa dai da wata matsala gashi a daure gashi a kibe kanshi a sama ma kafan kanshi a kasa kafafuwan shi a sama amma tare da haka ba sai ya wahala ba ake ciyar da shi a kwanta da shi a tashi da shi ko wahalar tafiya ko rarrafe baya yi daga lokacin da ya shigo duniya sai a ji ya fashe da kuka abinci ma sai ya nema sannan a san mishi ya juya da kanshi ya kashi cikin sannan ya kuka cikin damuwa wannan zamansa a cikin sai zamto masa hutu da jin daɗi fitowarsa duniya zamto masa wahala to wannan kwatankwacin fa wanda ya bi Allah kenan a nan gidan duniya ya nisanci shirka ya nisanci zunubai ya yi ma Allah da'a to kamar kwancan ɗan tayin da ke kwance hankalinsa kwance wallahi haka kabari ke kasance ma wasu a ranar idan sun bar gidan duniya saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa mana cewa shi kabari rawdatun ne min riyadil janna ko dai wani dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko ya zamto wani rami ne daga cikin rami na gidan wuta Allah ta'ala ka sa lahirar mu ta zamto ta ce mafi alkhairi a gare mu kuma cikin ni'imarka da yardanka to shine malamai suka ce alkhawf ala la khawfun alaihim ba su da damuwa akan abin da zai zo musu a nan gaba wala hum yahzanun kuma ba za su bakin cikin ko menene suka rabu da shi ba na abin da ransa ke so mata ne ƴaƴa ne dukiya ne matsayi ne ba za su bakin ciki ba saboda sun samu abin da ya fi shi wasu malaman kuma suka ce dukkaninsu suna ɗaukan ma'anan juna kalman alkhawfu tana iya ɗaukan ma'anan kalman alhuzn kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin surati tauba Allah ta'ala ke gaya mana yake cewa da sayyidina abubakar radiyallahu anhu iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana sani dai kar ka ji tsoro ma'anan alhuzn anan ya ɗauki ma'anan tsoro ba kuma damuwa na abin da ya tsubuce ba. Wannan dai su ne su sa abin da malamai suka faɗi a cikin wannan. Idan mun kalli ayan za mu samu fa’idoji masu yawa a cikin abin da Allah subhanahu wa ta’ala ya faɗakar da mu a cikinsu. Daga cikin waɗannan fa’idoji kuwa za mu fahimci cewa lallai Allah ba ya zalunci. Duk abin da mutum ya tarda a ranar alkiyama sakamakon ayyukansa ne. Balma saboda Allah yana yafewa da yawa. Yan yana cewa wa ya'fu an katir. To Allah ta’ala ba ya zalunci duk wanda ya imani da Allah da rana ta ƙarshe. Kowane irin mutum ne a kowane zamani zai je tadda alkhairi tare da mahaliccinsa. Sannan daga cikin fa’idan da za mu samu a cikin wannan aya shi ne, kyakkyawan sakamakon da masu imani da Allah da ranar lahira suke samu na gwaggwaɓar lada don Allah ce, falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Sannan kuma daga cikin abin da zai ƙara faranta rai na fa’ida ƙarƙashin wannan aya shine Allah bai bambance wasu jinsi ba wurin bayar da wannan ladan ya cire wasu. Bai ce Larabawa kadai banda ba'ajami ba. Bai ce banda mutanen Zaria kadai ba, ba tare da mutanen kurmin maji ba. Kun san muna fatan daga wata malam sai wannan lokaci ba su san me Zaria bane alagaba ta malam. Duk da dai akwai ƴan Zaria cikin su. Allah ta'ala ka ƙara ma Zaria albarka da daukaka tare da sauran garuruwan musulmi. Da Kano ko mama, dama don yi ta na yi. Jumalan ka gama mun majalisinmu. Dama na san ba zan wuce ba ta yunkura ba. To Allah ta'ala ya mana albarka baki ɗaya. Yawwa musulmi yana nuna yalwar rahamar Allah yanda bai bambance wani jinsi ba wurin nuna cewa zai saka wa mutum kuma zai ba sa lada. A cikin wannan aya ashe kaga kenan bai kuma dace ga mutum kuma ya haɗu da Allah ran alkiyama yana dumu-dumu da zunubai da saban Allah. Idan har za su kirkira abinda suka kirkira da muka karanta a baya bani Isra'ila su bauta ma gunki an su ce a saukar musu da ni'ima daga sama, a saukar musu su ce sun gaji da ta sama a fitar da ta ƙasa, ko lan nasira ala ta'amin wahid, sun farfaɗi wannan. Amma sai gashi a ƙarshe kuma Allah yana bishara ga indai sun dawo kuma zai amshe su. To yanzu Allah dai irin wannan bishara don Allah me ya dace kuma ke a gare ki in banda ya haɗu da ke kina mai kamanta biyayya kina mai nisantan zunubai. To shine abinda malam yake malaman ke ƙaru nuna mana ana. Sannan fa'idan mu ta hudu shine za mu kalli girman sakamako da Allah yake ba waɗanda suka yi imani da aiki na ƙwarai. Mun faɗi menene al'amalu salih, dan ya ce wa amila saliha, suka aikata aiki na ƙwarai. Menene aiki na ƙwarai? Shine aikin da aka yi shi domin Allah, aka kuma yi shi yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koyar. Wannan shi ake ce ma al'amalu salih. Abu na biyar wanda zamu samu, zamu rubuta na fa'ida ƙarƙashin waɗannan ayoyi shine kuma inda zamu tsaya, ma'ana faɗin Allah madaukakin sarki da yabo da yayi ga wasu mutane wanda ya siffanta su da alkhairi bayan siffantuwarsu da imani da aiki na gari. Wannan shine iyakar abinda za mu iya fassarawa ko bayani a wannan zama gurgurda abinda Allah ta'ala ya sauƙaƙe mana. Kamar yadda na faɗa tun a farkon lokaci, wallahi bai dace da a ce ina zaune a wannan kujeran har in ce wani abu ba. Dalili kuwa Allah ta'ala ya azurta wannan zaman namu da ɗaya. Ni dai a gare ni na farko uba ne. Ya taka matakin uba a gare ni, saboda duk wani abu da za a ce uba yi ma ɗansa, Allah shaida ne kusan ya yi min a rayuwa. Wannan ba kowa ba ne face babban malaminmu, Malam Al-Qasim Amin daga garin Zaria. Idan kuna so ku ga waɗanda suka koyar da mu tun muna fitowa daga gida babu wando a mai da mu da gudu, to yau ga ɗaya daga cikinsu Allah ya kawo mu. Ba ni ba, hatta yayyena waɗanda suke gaba da shekaru da yawa, Malam Al-Qasim Amin kusan su ne malaman da suka koyar da su. Yana da ƙyan jiki matuƙar gaske, shi ya sa da yawa sai su ɗauka shekarunsa ba su kai inda mu muke ambatawa ba. Amma kuma tabbas Allah ya sani su duk wani abu da muka samu na alkhairi a ilimi ko da'awa, wallahi kusan su ne asali waɗanda suka ɗora mu, suka ƙarfafe mu, kuma ba su gushe ba, suna ƙarfafa mu. Duba da wannan yasa zan bashi sauran lokacin da muke da shi wanda kusan kimanin minti 40 ne ko da doriya za mu bar mamalan ya fada mana duk abin da ya dace da mu a wannan zama in Allah ta'ala ya kai mu gobe bayan mun yi tafsiri za mu karatun al-mar'atu ra'iya fi baitiha da'iya insha Allah ta'ala dan haka waɗanda littafin suke gida gobe su kakkabe masa kura su zo da shi wanda ba su da shi kuma su kokari sai ya zamto sun mallaka da haka ina gabatar muku da babban malamin mu Sheikh Al-Qasim Amin hafizahullah ta'ala zan bar masa wannan kujera domin mu amfana da abin da Allah mana fitin sarki ya azurta shi da shi akan wakalla muna muka fata alkhairi bismillah
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله الواحد الأحد له العظمة والكبرياء والثناء ثم الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقولنا يا أيها الأمة ما شاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina mahalla godiya ubangijin al'arshi mai girma wanda ya hada mu a wannan daki daga cikin dakunansa wato shine masallaci a wannan anguwa mai albarka kullum maki da ke cikin garin Kaduna a kuma wato jihar Kaduna ta Najeriya da Allah ya ga dama da mun zama cikin mutanen makabarta amma ya kaddara mana kali cikin rayuwa sai har mun zo wato masallaci domin sauraron karatu da yawan mutane suna makabarta wasu yau aka kai su wasu an jima za a kai su wasu gode duk ba a san suwa za a kai ba amma Allah ta'ala mun gode mai har sai ba mu dama mu kai sallar asubahi kuma gashi mun zo wurin alkhairi Malam Umar yanda ya faɗe ni Allah ya sa ya zamana in kasance inda ake zantona kuma Allah ya gafarta mana abin da ba a sani ba game da ni babu ko shakka irin wannan majalisoci majalisu ne masu albarka domin babu wata majalisa a bayan kasa da ta kai majalisan da za a zo a yi fashin bakin littafin Allah duk wani wurin zama to alkhairinsa bai kai inda ake fashin bakin bayanin Allah ta'ala ba domin Qur'ani yana bayanin Allah ne yana gaya mana wanda yafi zamowa wajibi kowa ya san shi shine Allah idan mutum bai san Allah ba to bai san komai ba idan ko mutum ya san Allah to lalle kam alhamdulillah ya san komai wannan irin majalisi ne da ya kamata bal ya wajaba a ce duk zuciyar da ke da imani tana bada muhimmanci wurin halartarsa domin rahama Allah na sauka natsuwa kamar yadda na ga majalisin alherin Allah ke zuwa ga waɗannan ƴan uwa mata na kullum mashi majalisin naku ga shi cikin natsuwa ga yara ga goyo amma ba ka jin yara na ta ihu ba ka jin hayaniya wannan alaman cewa natsuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana lillida irin wannan majalisi wato ya lillida wannan wuri sannan kuma mala'iku na zuwa su yi sahu su tsaya su kewaye wurin suna nema ma duk mahalarta wurin gafaran Allah da rahaman Allah. Sannan uwa uba shine Allah yana ambatan duk wanda ke wurin cikin al-mala'ul a'la, wato manyan halittun da ke tare da shi. A ce akwai wato bakan wannan maman majalisi akwai ta a gurin, tare da cewa dai tare da cewa ta ce wai mutanen Kano wai su ne masu gidan, ma mutanen Zazzau ne masu gidan Kanawa. Domin yanzu idan zan tambaye ku da Allah da Zazzau da Kano, kowane gari da mene suka yi fice, ina wani gari ne ya yi fice da kasuwanci? Kano ko? Wani gari ne ya yi fice da ilimi? Masha Allah. Da duka zo domin shi ma kasuwancin ai koya musu ake ilimi ya koya musu ana haɗawa ko? Ai da muka koya muku ilimin da sai kuka haɗa da to za a ambata a ce akwai wance a wurin, akwai wance a wurin, akwai wance a wurin. To wannan ya isa daraja, ya isa girma. Domin mafi girma abu shi ne sunanka ya tambari a fadin Allah, a ce an ji sunanka a can sama Allah a bilbishin al'arshi ya ambace ka. Wannan babban abu ne, cewa bawana ko baiwar wata wance ko wani suna zaune suna sauraron addini na da na aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da shi, wannan daraja ce. Da haka nan Allah ya saka muku da alkhairi da kuke wannan zuwa kuna sauraro. Malam Umar Shehu Zage da ke muku wannan karatu ya ba da lokaci tare da ɗimbin uzurorinsa da na sani, amma ya ba ku muhimmanci. Allah ya saka mar da alkhairi. Hakikatan Allah subhanahu wa ta'ala da mala'ikunsa suna yin salati ga ne koyar da mutane wato alkhairi, kai hatta kifi a cikin ruwa tana neman gafara ga mai koyar da mutane, hatta tururuwa a cikin raninta ita ma tana neman ma mai koyar da mutane alkhairi gafara. Da haka babu wani jari da ya wuce irin a ce yau ka gaya wa mutane abin da zai kusanta su zuwa ga Allah, ba abin da ya kai wannan. Muna roƙon Allah ta'ala ya santa mai da alkhairi. Sannan ku ma da kuke saurare, ku baro uzurorinku ku zo ku saurari abin da Allah ke so ya yarda da shi, kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa da rahama a cikin littafin al-Fawaid yake cewa anfa'un nasi ilayka man makkanaka min nafsihi li tazra'a fiha khaira, mafi amfanin mutane gare ka ba shi ne wanda ya baka kuɗi ba, ba shi ya fi amfani ba a gare ka, ba wanda ya baka tufafi shi ya fi amfani ba gare ka, ba wanda ya baka mata shi ya fi amfani gare ka ba, ba wanda ya baka gida ko mota shi ya fi amfani gare ka ba. Ibn al-Qayyim ya ce wanda duk ya fi maka amfani cikin mutane gab shi ne wanda ya zo ya buɗe zuciyarsa ya baka daman ka shuka mai alkhairi cikin zuciyarsa. Da haka nan muna roƙon Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi. Kun zo kun ba da dama kun buɗe zuciyarku a gaya muku wato shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan daraja ce. A gurguje abinda nake so na tunatar da ku, tunda ku mata ku ne makarantar farko na tarbiyya, domin masu tarbiyya ɓangare huɗu ke tarbiyya. Ɓangaren farko sune iyaye, uwa da uba. Sannan a cikin uwa da uban wanda ta fi ba da kaso mai tsoka ita ce uwa. Na biyu malamai. Na uku sauran al'umman gari. Sai na hudu gwamnati. Waɗannan ɓangarori kowanne sai ya ba da gudunmuwansa mai tsoka, sannan ake samun tarbiyya mai kyau. to ga mutane da ku wanda yake kule a cikin wato tobulan guda uku a cikin waɗannan wato kafafun murhu wanda suka zama guda hudu ku ne kuke da muhimmancin da kyaurin tarbiyya ƴar uwa ma ƴar uwa ƴar uwa ta ki gane cewa da zalan kiji sakaci daga abin da kike wa tarbiyya al'umma za ta samu matsala ki gane muhimmancin ki cikin al'umma kamar muhimmancin ruhi ne ga jiki idan ba ruhi jiki mutuwa yake wani malami ana ce da shi wato Ahmad Ash-Shauqi Allah ya ji kansa yake cewa al'ummu madarasatu idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal a'raqi mace makaranta ce idan an tattare ta idan an kimtsa ta idan an tarbiyyantar da ita idan aka dora ta bisa kan shari'a makaranta ce mai zaman kanta mace an tattare al'umma ne gaba daya wanda zai bada haske ya bada kanshi amma fa sai an tattare ta shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato man kana lahu salafatu ya hadisin yake duk wanda ke da bari na kawo shi da ma'anansa duk wanda Allah ta'ala ya azurta shi da mataye guda uku ƴaƴa mata guda uku ya ainihin ilmantar da su ya ladabtar da su ya tarbiyyantar da su za su zama mai kariya daga barin shiga wuta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani dangane da mace domin idan aka tattale ta aka yi mata tarbiyya aka ladabtar da ita to duk abin da zai zo karkashin ta zai zama mai albarka duk ƴaƴan da za ta haifa kai ba ma nata ba kawai har ƴaƴan abokiyar zamanta in tana da ƴaƴan makota duka wannan hasken da wannan kanshin na tarbiyyar da ta samu gidan mai mata tarbiyyar can zai na so ya kai zuwa gaba da haka Annabi ya sanya cewa idan aka yi wa ƴaƴa mata tarbiyya ukurat Allah ya baka ƴaƴa mata guda uku kuma ka ilmantar da su ka ladabtar da su da tarbiyya za su zama maka sitran minan nari wato kariya da sutura daga balin wuta ashe wannan ke nuna mana muhimmancin ba tarbiyya wato ainihin irin wannan wato girma mu ba tarbiyyar nan girma yanda ya kamata kuma kun ga wannan littafi da malam zai karanta muku wato zatin okay bai kaban yawa
in fara ma
amma fara ta alhamdulillah yanzu a ci gaba to kun ga yana gaya miki ne yanda zaki zo ki zama mutum in kin zama mutum kuma ki maida abin da kike tarbiyya su zama mutum mutane domin duk wanda bai samu tarbiyya ba to ba za ka rabe shi da dabba ba da shi da dabba duk da haka yar uwa musulma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hadisinsa inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma tar'au Allah lallai ba makawa tabbas sai ya tambayi kowane abin kiwo kowane mai kiwo game da abin da ya bashi na kiwo kowane mutumin da aka bashi abin kiwo Allah sai ya yi mai tambaya a kai game da abin da aka bashi kiwo a hafiza zalika an bayyahu ya kiyaye abin da aka ce ya kiwata koko ya tozarta abin da yake kiwo hatta yus'ala ar-rajul an ahli baiti har sai an tambayi mutum game da mutanen gidansa a wani hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama yake a cikin wani yankin hadisi yake cewa wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha mace mai kiwo ne a gidan mijinta kuma abin tambaya ne ita akan abin da aka bata kiwo dan haka ƴar uwa duk abin da aka ce za a yi tambaya kan shi gidan lahira to yana nuna hakki ne da dole ka bayar dole ka ba da wannan hakkin saboda mene idan an tambaye ka zama kana da amsar da zaka bayar domin ranar lahira akwai ciwa ciwa an yi tambaya akwai wanda zai baki satan amsa to babu cewa cewa ba mai agaza maka iya ruwa fidda kai wanda yayi daga saurin ba da hakkin da Allah ya daura mai to wannan shine kuma zai samu wato kukuta a gaban Allah a ranar tashin alkiyama Allah ya samu kukuta da haka nan ki tsaya da gaske tunda al'amarin tarbiyyar nan ke jigo ki tsaya da gaske wurin fahimtar addini a san Allah a san annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan a san addinin Allah bisa hujja ma'rifatullahi wa ma'rifatu rasulihi wa ma'rifatu dinil islam bil adilla ki kokari ki san Allah da kyau a san Allah da sunayensa da siffofinsa a san Allah da ayyukansa a san Allah subhanahu wa ta'ala da cewa shi ne mafi cancantan kuma a ɗayanta shi wurin bauta jahilkan Allah shi ya haifar da wasu abubuwa guda biyu suka shiga cikin zukatan mutane suke tsananin kwaɗayensu har ya zama na addini ya samu tantaro waɗansu abubuwa ne guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana su cikin hadisin da al-Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa ya ruwaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma zibani ja'ani ursila fi ganani bi afsad laha min hirs al-mar'i 'ala al-mal wa sharab al-din kerketai guda biyu an san kerketi ko kerketi mai wawan kora wani dabba ne yana kama da kura kuma yana da gaggawa yana da sauri yana da gudu larabawa suna cewa asra'ul haywan al-dhi'f a cikin dabbobi wanda biyadi gaggawa shi ne al-dhi'f kerkeci muke ce mai a Hausa kuma dabba ne mabannaci ko bai jin yunwa idan ya ga garken dabbobi sai ya yi kata-kata da su duk sai ya kashe ko da guda ɗaya zai ci ya koshi duk sai ya kashe su to ina ga kuma yana jin yunwa ina ga kuma ba guda ɗaya ba ne har guda biyu a sake su a garken dabbobi Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kerkeci guda biyu ma zibani ja'ani kerkeci guda biyu mayunwata ursila fi ganamin waɗanda aka sake su cikin garken awakai ko garken tumaki bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa sharab al-din bannan da suke yin ma wannan garken bai kai bannan da tsananin kwaɗayin dukiya da kwaɗayin girma da daraja da muƙami yake yi ma mutum ga addininsa ba ku fahimce ni kuwa muna tare bannan da kyarkecin nan suke yi bai kai bannan da kwaɗayin dukiya da kwaɗayin muƙami da matsayin ke wa mutum ga addininsa ba to a yau a matsayinki na mai tarbiyya sai kin yi da gaske wurin tarbiyyantar da ɗanki ko ƴarki ko abin tarbiyyanki akan mene rashin mugun kwaɗayi na san tara da samun dukiya da rashin san girma da muƙami da daraja waɗannan abubuwan guda biyu jahilcin Allah ya sa mutane suke tsananin kwaɗayin dukiya da tsananin kwaɗayin girma da matsayi da a kansu idan mutum ya san Allah yadda ya kamata zai bi duniya a hankali ba a ce kar ka so duniya ba ai rai ma an halicce ta akan mene ta so abin da ke duniya amma ku duba annabi ya magana ne akan mugun kwaɗayi shin jama'a idan mutum na tsananin kwaɗayin san tara dukiya zai yi shirka ko ba zai yi ba don ya samu dukiya wadda yake tsananin san girma da matsayi da shiga gaba a ce shi ne ke sama, shin zai shiga wurin bokaye da ƴan boli da ƴan tsubbu da masuhirta da matsafa don ya samu wannan daraja ko ba zai ba? Shi ya sa tsananin kwaɗayin san tara dukiya ya haifar da matsaloli da dama da san girma. Kuma wannan san girman nan ko a gidan aure ne tsakaninki da abokiyar zamanki, kina so ki shiga gabanta ƙwarai da gaske, yana da kyau ki shiga gabanta, amma in kin bi hanyar da ya dace a shari'a ta wurin kyautata ma miji, kika sihirce mijin sihiri na halal. Wani sihiri ne na halal? Biyayya a cikin abin da bai taka dokar Allah ba, kyautata wa miji, ɗaukan shi ɗan goyo da majanyi nan nan da shi da tereren shi, yasa kika samu matsayi mai girma a gurin sa, wannan ya halasta. Ita kuma ƴar uwarki ta gaza, sai ya zamana ko yana ɗakin ta har ya kosa lokacin ma da zai fita ɗakin ta, yayi ya dawo ɗakin ki, kin shiga gaba nan ko baki shiga gaba ba? Ta wani hanya? Ta hanyar halas ko haram ne wannan hanya? A'a, sai kawai wata saboda idanka ya rufe kwaɗayin kan mukami a gidan miji ba, kawai sai ya tafi ta je wurin boka. Ni abin da nake so kaza da kaza da kaza, wanke ta zama a bayana, in zama ni ke faɗa a kai mijin ma ni ke so in rinka juya akalansa, wannan kwaɗayin ya lalata mata addini ko bai mata ɓanna ba? Annabi ya faɗi gaskiya ko bai faɗi ba? Yau mutum na neman mukami, yana neman matsayi ko a ofis ɗinsa, ko yana neman sarauta, ko yana neman ya zama sarkin malamai, ko yana neman ya zama a ɗan majalisa, ko yana so ya zama gwamna, sai wannan kwaɗayin ta kai shi yaje ya faɗa ma bokaye da masayarta, suka ce mai lalle lalle sai ka zo za a yi maka duba a baka taimako da za ka samu wannan mukami. Idan ya biye musu ya je ya samu matsala cikin addininsa ko bai samu ba, wannan abin da ya jawo aka samu matsaloli cikin al'umma, tsananin alhir alal mal wal hir alal shar, kuma wannan ne ya sa ake sace mutane a tafi da mutum a ce sai an ba da kuɗi kaza ko kuma a kashe shi, kuma in ba a bayar kan ba ma kuna ji za su harbe shi, ba laifin tsaye ba na zaune, saboda tsananin kwaɗayin ana so a tara dukiya da kai maka kashe ɗan uwanka wai don ka samu dukiya. Kwaɗayin san dukiya ya sa idan mutum ya kasa kana'a zai je tara hanya yana fashi da makami, saboda tsananin alhir alal mal. Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ni ba talauci nake jin muku tsoro ba, yake gaya maka habbai, abinda nake jin muku tsoro shine a shimfiɗa muku duniya, duniyan nan ta zo ta shagaltar da ku, ku yi ta gasan tara ta, ku yi ta gasan tara abin duniya har ta zo ta mantar da ku, wato Allah ta halakar da ku kamar yadda ta halakar da waɗanda kuke gabanin. Da haka ƴar uwa mai tarbiyya, sai da kike tarbiyyar yaro kar ki rinka dinga gaya mai roman duniya akan wani abu da yake yi. Ka ga in ba kai karatu ba, ina za ka samu abin da za ka gina gida? Ina za ka samu abin da za ka sai mota? Ina za ka samu ka ainihin samu mukamin zamowa gwamna? Tun yaro na karami ana ta cusa mai ne kwaɗayi a kan duniya, maimakon a samu kwaɗayin abin da ke lahira wanda mai tabbata ne, ita duniyar za ta samu automatically, automatically za ta samu kai tsaye, duniyar za ta samu. Idan kika yi haka kin taimaka mai, kina ta da samu, kina ta mai da shi ne, kuma da can kullum kina ma wannan da shan ban ruwa,
san duniya na kare shiga ran shi san duniya na kare shiga ran shi har ya zo ya wuce ka'ida ya zama al-hirsu al-shadid al-mufsid li dinil mar'i ya zama tsananin kwadayi mai ainihin girman da zai zama ya bata mai addini har ta kai mai yana kallo ne da ido daya duniya kawai ke kallo sai kallon gidan lahira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tarbiyyar da ya masa akwai sai ya cire musu duniya a rai sai ya cire musu duniya a rai dan Allah duniyar ba ta biyo su ba sai ga ta ci kwalliya ta biyo su suna cewa koma baya zotatin hannunmu ne karki shiga zuciyarmu sun cire duniya a rai iska mai da ita takin hannu ana fahimta duniya ba a sata a rai kamar da yake a tafin hannunka wata rana Khalid ibn al-Walid ya je yayi jihadi a wata ƙasa kuma aka yi nasara a kan abokan gaban Allah sahabbai suka kama sarkin garin wato alkyabban da yake sawa gaba ɗayan ta an mata kwalliyar zinare da zinare da ruwan zinare aka yi mata kwalliya sai kafin ya dawo ma ya aiko da wannan rigan sarautar ya aiko da ita Madina wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ije rigan a masallaci annabi na cikin gida kafin ya fito sahabbai suka dinga juya wannan riga suna ta juya ta suna mamakin kanta kai lalle duk inda kyawu ya kai a nan gurin da manzo Allah ya fito ya ga idan su ya kai sharhin su ya yi yawa game da wannan hadan sai manzo Allah ya ce yanzu kuna mamakin kyawun wannan rigan ne to hankici na shaga zufa a aljanna na Sa'ad ibn Mu'adh ya ci duniya da abin da ke cikin ta hankicin shara zufa kawai tare da cewa dan aljanna idan yayi zufa ba tsani ake ji ba zufan da dan aljanna yake yi zufan na kancin turare ne na almiski ma dan aljanna baya tsari baya kashi dan aljanna baya amai da aljanna baya habu da aljanna baya amai bai habu sannan kuma baya fidda majina tana zuba mata ba sa haila abin da yake fitowa kawai daga cikin na aljanna shine wani zufa haka zufan kuma karshen albiski yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake hankiki na shara zufan Sa'ad dan Mu'adh a aljanna ta fi duniya da abin da ke cikin ta ya dauke su daga ainihin tsananin sha'awan wannan abin duniya sai kai su zuwa ga sha'awan mene lahira da wannan sahabbai suka mai da duniya a bayan su da ta matsa ta zo sai suka hau doron bayan su sai suka yi ma addini aiki to amma yau mu a gida ba abin da ake ma yara tarbiyya a kai shine ko karatun Qur'ani ne ana ce ma yaro ba za ka samu daraja duniyar nan ba sai kai karatu sai kai karatun Qur'ani sai ka san hadisi a koya mai ba za ka samu gida da mota ba za ka auri matan da kake so ba sai kai kudi in ka tsaya haka za ka dogarta mata ma mazaje su ga ya musu haka ya kamata ki kare himma wurin neman aiki saboda mene in na mutu na baki da yara kina da aikin da zaki duk an kawar da Allah gefe guda idan aka zo aji idan aka zo aji malamai ma abin da suke gaya ma yara kenan how can you become a president of a country without knowledge ya za ka zama shugaban kasa ba ilimi sai ana tallata mai girma da duniya ya za ka samu gida da mota ya za ka samu ainihin auren matan da kake so ya za ka samu watayawa alhalin duk wannan abin sai yana ta taruwa to ba kowa kuma Allah ya rubuta mai zai samu duniya ba. Idan ya taso bai samu ba ta halal da kike tsammani, kuma an riga an gaya mai samun duniyar nan fa shine nasara, da haka shi ba zai fa yadda yake nasara ba, sai ya nema ta wani hanya, sai ya nema ta haram. Da haka kalmomin da kuke faɗi kullum kullum ka faɗin kalmomi da zai raye imani a matsayinku na masu tarbiyya. Ki sani ƴar uwa musulma, jundub wani jinada Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mai yarda, ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama imani ya fara koya mana. Mu a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mun fara koyan imani yayin da Qur'ani ya sauka, sai ya ƙara mana imani, sannan muka koyi Qur'ani, sai imani ya zo, sai Qur'ani ya zo, sai ya ƙara mana imani. Daga zantuttukanki da ainihin actions ɗinki, duk wani kazar-kazar naki ya zama da ya dace da abin da Allah yake so ya yarda, to shine kina tarbiyya. Kamar yadda malami idan ya zo aji, ko zai koya wa yara lissafi, yanayin ɗabi'ansa shine zai sanya ma wannan karatun nasu albarka. Ya rinka koyar da su da dubbai, ba kawai karatun ba, yara sun iya karatu rara sun iya, a'a to yaya kuma ɗabi'ansu yake? Yanzu yadda suke karatun Qur'ani ake gaya musu ainihin, ake koya musu tahdidi, to yaya kuma ɗabi'unsu? Yana canzawa? In bai canzawa, to akwai aiki. Sai an zo an tabbatar da karatun da suke yi yana tafiya daidai da aikin da suke yi. Kuma a matsayin ki ne mai tarbiyya, abin da ya kamata ki rinka saitawa ke kullum, ki rinka kallon haka. Magana ta ƙarshe da zan yi in dakata insha Allah ta'ala shine, ƴar uwa, wallahi al'azim, man asha mata wa man mata fata, duk wanda ya rayu ya mutu. Ko yanzu in na tambaye ku shekara ɗari a baya, ko wanda take shekara ɗari a baya tana nan gurin? Akwai yar shekara ɗari a nan? Ba ko ɗaya? Na'am. To kina jin shekara ɗari masu zuwa muna nan? Mu ne? Kila sai waɗannan yaran da ake shayar da su ma. Ko? Su ma kila ne. Wanda ya laifa sai ya mutu. Kuma wanda ya mutu za a nemai a rasa shi, ya shiga ƙasa. Me muke mu mutu wannan tattali? Ko dai ta zo yanzu? Dan ba abun mamaki ba ne? Akwai matan da ana musu karatu wata dattijiya, ire-iren dattijan na, alherin Allah ya kai gare su, ajinsu ɗaya da mahaifiyata. Ana musu karatun Qur'ani layi-layi, ana ji malamin na biya musu. Ta biya nata an wuce kanta, Allah ya ɗauki ranta a cikin aji. Wallahi ba a ce bari a bari sai ta koma gida ba. Madalla da irin wannan mutuwa alamar kyakkyawan ƙarshe ne cikin makaranta. Da haka almautu in lam yufaji'il yawm yufaji'i gadan, in fa bai auko ba yau zai zo gobe. Kuma mu sani rayuwa al'umman nan a amaru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik, haka annabi ya faɗi. Rayuwa al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70, kaɗan ɗinsu ne ke wuce haka. Tsakanin 60 ne 70, duk wanda ya shekara 50 idan yana da hankali ya kamata ya rinka gaya ma kanshi cewa tsoron shekara nawa ya mutu kenan. Wanda yake da 50 kamata ya yi, bari in tambaye ku dai, ga wata baiwar Allah shekaran ta 50. Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce rayuwar al'umma ta tsakanin 60 ne zuwa 70, kaɗan ke wuce 70 ɗin, kaɗan. Idan ta shekara 50 me ya kamata ta rinka gaya mai kanta shekara nawa ya rage mata ta mutu ta koma ga Allah nawa ta ji wata ta dauki mafi yawa wai wata ta ce 20 amma wanda suka ce 10 nan na fiye da su 10 tituna au 70 ne 10 in kuma raina kan rayuwa sai a ce to kila nan da ya da 20 din ne to 20 din wallahi kaman kwana biyu ne yanzu nan zaki ga fi ya wuce yanzu zaki ai biyarin ya yanzu ta isa aure hakkin aure da ita ita biyarin da nake shayarwa wa ita ma yanzu na shayarwa lokacin kace rinka makan shi 30 tanan cewa na fa kusa to wallahi yanda annabin nan ya faɗi kuna ji da Allah ɗan shekara 60 a wannan wurin su daga hannu bugar wanda ta san ta shekara 60 eh ba 60 din daidai ba ko 60 da ɗoriya daga 60 zuwa 70 ɗan 60 70 su daga hannu bugar kaga yana nuna magana annabi gaskiya ne amma idan nace ɗan shekara 15 16 40 45 50 akwai su ya ko babu ina suke duk kusan su ne nan ashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi gaskiya kun ga mafi yawan kaɗan ne ake kyautewa annabi ya faɗi gaskiya ko kuma sai kiga waɗanda suke mutuwa a wannan ƴan tsakankanin ne daga shekarun kuruciyar nan zuwa zan shekarun ƙarbi an kai shekara 40 shikenan sai kiga ta da aka yi ruwa musulma ki tattalin imani ki tattalin yin aiki don Allah ki tattalin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimin nan kake wasa da shi kar ki yadda kirin kazamowa a baya ki zama cikin 'yan sahun farko masu riga kowa zuwa wurin alkhairi wannan kina yi kina hadawa da addu'a ya Allah ka karba mana ya Allah ka ba mu ƙarshe mai kyau kuma kar ku manta da waɗanda suke muku karatu cikin addu'a ku roƙa musu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi ku roƙa musu Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata zurriyansu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tarbiyyantar musu da nasu iyalin kamar yadda suka tsaye wurin mu muku tarbiyya su ma Allah ya tarbiyyantar musu da nasu ku rinka musu addu'a ba su san ma kuna yi ba sai Allah ya hada da bukatun ku dinka suka yi amsa anan zan ja burki in tsaya insha Allah ku yi hakuri na tsawaita magana sosai a yi hakuri ina muku fata alkhairi Allah ya kara bunƙasa wannan majalisin kuma Allah ta'ala ran tashi alkiyama Allah ya sa mu zama cikin waɗanda ake ce da suna khawfun alaikum al-yawma wala antum tahzan babu tsoro gare ku yau ba kuma bakin ciki gare ku Allah ya karanta mana aya wato ainihin innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sadiqina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare su ba za su yi bakin ciki ba kana jin tsoron haɗuwa da Allah to za a ce maka kanka ji tsoron haɗuwa da Allah ai kai na Allah ne kana bakin cikin yau ga yara na kuma wani ma yau aka haife shi kuma yau zan tafi ga wasu ma shan mama su ji ga yaran na ba su kawo ƙarfi ba sai Allah ta'ala ya ce kar kai bakin ciki alhayyul qayyum yana nan wanda shi baya mutuwa Allah zai ɗauki gabaran kare maka ku eh duk wanda ya ji tsoron Allah Allah zai tsare mai bayansa ran da zai mutu kuma ba zai bakin ciki ba sam mata na yanzu wane zai kula man da su Allah zai kula da su dabbobi na shaguna na a kasuwa duk Allah zai tsare maka komai ran da zaka mutu ba bakin ciki sai farin ciki Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya mana muwafaqa Allah ya sa mu shiga aljanna da rahamarsa Allah ya kare mu daga azabin wuta Allah ya karbi azumin mu ya karɓa mana sallolinmu, ya karɓa mana sadaƙoƙin da muke yi, da dukkan ayyukan alkhairi da muke yi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.
Allah ta'ala ya saka wa Sheikh Al-Qasim Amin da alkhairi. Allah kuma ya mai da shi gida lafiya. Malam ya yi ta magana a kan abin da ya shafi tarbiyya da kula da shi, tarbiyya da kula da shi, tarbiyya da kula da shi. Inda ya faɗa babu fa alkhairin da ya kai wannan abu. Kuma na tabbatar da ba son faɗi gabansa ba, amma alhamdulillah shi ya fara moran tarbiyyar ta. Tunda kamar yadda na gaya muku ni duk a gabansu aka haife mu, gabansu muka taso, komai namu a gabansu. Akwai ɗansa wanda ni na san lokacin da mun kai shi Gombe, Bilal Malam. Bilal mun kai sa Gombe yana da ƙarfi 15 ne a Qur'ani. Ya gama al'amri shiga a Arab. Ina tsammanin a kwana 70 ko makamancin wanne ya kammala hajjar. A Ramadana muka je muka ɗauko shi ya kammala hajjar, kuma a Ramadana ne mulkin ta hajjar. Yanzu wannan tarbiyya alhamdulillah shi ma na san gidan san Allah ya ba mu ta. Da yara duk sun gama hatta Qur'ani kuma duk suna jami'a. To in kina nema wannan abin shi zaki, malam ba dan siyasa bane ba kada bane, amma Allah ya sa mu san ido a gobiya. In ka ga dan sa na fari ba za ka ka san wane ne wa wane ne ka. Sai ka dauka wa da kai. To ba abun da yake wannan da. Ko da yawa na gaya muku ka samu tarin dukiya ka tuna mata ka wasa maka kai gida. Mutum ya mutu maimakon gida ya tsinke zama bala'i. A garin da akwai mutumin da ya mutu ka ka rufe shi wani yanci ya tsuwa ni ɗan sai ne ya saka takardun gida zai da zuwa kwanonin. Ba ana mai wannan gawa ana da ciki a cikin gida. Ba ta shi ma suke. Kuma a nan garin akwai mutumin da ya ɗauko zai je ofis sai ya yi mantuwa na taɓa gaya wa. Matansa da ya'yansa sun ɗauka ya ce, shi yi mantuwa kuma gidansa bene ne ya dawo ya hau sama. Zai ɗauko ta kanta. Wallahi ya ce da kunnin shi ya ji ɗayansu da matansu suna mikin din yadda za su kashe shi. Wallahi. To yanzu wannan zai kuna tsammanin zai ƙara samun kwanciyar hankali a duniya. Har sai dai a lahira. Ko da wa za ka yarda in kuma matanka da ya'yanka ba ka da aminci. Shi yasa kawai in kina so ki kai labari ki rike sunnan nan ki ta aiki. Ki rike sunna kawai ki ta aiki, shi Allah ya san da zai taimake ki, yanda ma waye ki ba zai nake ba. Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi. Amin. Kuma muna fata Allah ya saba wannan mai ziyarar sa na karshe ba ko? Amin. Dirran ta lata malam muna karatu a wannan masallacin. Insha Allah malam ya zo za mu roƙi alfarma wata ranar ya kawo mana ziyara. Insha Allah. A ka gida babu amsa tambaya sai dai an kawo ta yau gobe a amsa. Amma wannan ta yi magiya sosai kuma duba da yadda yanayin da suke ciki malam namu wata alfarma ita kaɗai za mu amsa da Allah tambaya ne. Kuma tambayar na ta zata bai alaƙa da karatun ba ma dai akwai kai tausayi a ciki ya sa na akwai buƙatar san halin da suke ciki. Cewa ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Malam dan Allah ina tambaya akan azumi. Ana bi na azumi ya shekara. An ce tina ciyar bani da halin ciyarwa. Hidiman yara ya yi min yawa, ni ce shan su, ga shi azumi ya yi yawa a kai na, mene ne mafita? Wala ki ce tambaya.
To, da su samu ne, sun tambayi malamai ne suka ce ciyarwa za ki yi, idan malamai ne suka ce da ke ciyarwa za ki yi, to ciyarwa za ki yi. Ana bin ta azumi, an ce sai kin yi ciyar. To kina cikin waɗanda suke masu ciyarwa idan ba su yi azumi ba ne? Ko ko kina cikin waɗanda ramawa za su yi ba ciyarwa za su yi ba? Amma tunda kin ce ciyarwa ne, in ya tabbata haka ne kuma ba ki da abin da za ki ciyar. To, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah bai kallafa mare nauyi sai abin da yake take da yarwar da zata yi idan ba shi da shi dan da Allah ta'ala ya hore miki sai ki tsaya
wayan da na rike ne bayan da na rike wani
na rike
okay idan da Allah ta'ala ya hore miki sai ki tsaya da kowanne yimi da kika sha sai ki tsayar da miskini kuma miskinin nan bi mudihi sallallahu alaihi wasallam mudin nabi daya zaki bayar da kowanne miskini wai Allah kila sufani wai Allah kila ciwo ne wanda yake la yurja bur'u wanda ba a tunanin za a warke kaga shi cewa za a yi wannan shi ma misali to sai ya zama da cewa zaki tsayar sai ki tara miskinai ki ba ku na kwana 30 kamar yadda Anas bin Malik yake yi sanda ya tsufa azumi na shiga sai tara miskinai guda 30 ya ciyar da su na watan kenan sai ciyar da su ya ciyar da su na watan gaba daya domin sahabi Anas bin Malik ya yi tsawon rai har ya zama da cewa baya iya yin azumi saboda ya yi shekaru mai yawa har ya tsufa cukup-cukup Anas dan Malik Allah ya kara mai yarda annabi ko ya bar duniya Anas bai wuce shekara 19 ko 20 ba sai ki tara su ki tsayar da su idan baki da hali dan da Allah ya baki hali sai ki tsayar idan babu inda wanda za ta tallafa miki domin akwai wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je kai kaza ya ce ban da shi je kai kaza ban da shi sai ce je ka ce ma mutanen ka na ce tattara dukiyansu na sadaka su baka in aka samu wanda za ta baki ko a cikin nan ne aka samu wanda za ta yi wannan alkhairin in akwai wanda za ta iya bata abin da za ta ciyar sai ta bata sai ta je kila ma ta ciyar kuma ta samu lada ma da za ta fita ita da yan uwanta inda akwai yiwuwar cewa lallai ba ta da shi muna fatan Allah ya buga mana gabaki daya da ya tsare mana ban san ko na amsa tambayar Allah ya samu dace Allah ya kara buɗa mana alheri kuma ya ba mu hakurin jarabawa da yake mana mutum ya wayi gari bai da abin da zai jarabawa ne an fahimta ko in kuma kana da abin da zaka tuna ranar ko ba na gobe kuma kai ne arziki kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asbaha aminan fi sirrihi mu'afa fi jasadihi wa indahu quti yawmihi baka annama hizar da hujjun ya bi hazafiri a ko duk wanda ya wayi gari yana cikin aminci cikin jama'ansa alhamdulillah ga shi kuma yana cikin aminci cikin al'ummar kuma kana da abincin yininka kana da abin da zaka ci a wannan yinin ba fa ana maganar na gobe gobe laraba bane a na yau talaka kana da shi ko sannan kuma a cikin ka lafiya lau ba ka ji wani ciwo da za a yaye ne ka zuwa asibiti wannan kamar an tattara maka duniya ne gaba sai kwanci da farkwatan ta aka baka da aka wanda ke da abincin yau ga lafiya da an waye gari cikin aminci to wannan ya samu komai ya gode ma Allah kada ya tsaya dinga kallo to ai ba ni da na gode ai ni wani ba zai kai ni wannan ba a ka gode ma Allah Allah ya kara buɗa mana alkhairi ya rufa asirin mu duniya da lahira ya sa ƙarshen mu sai kyawu sallallahu alaihi wasallam alaikum assalam wa rahmatullahi insha Allah za mu kada ta alan kamar yadda na fada insha Allah gobe ya tafsiri zamu karatu al-Qur'aniya li baitiha da iya insha Allah Allah ta'ala ya nuna mana da rai da lafiya amin barakallahu mu bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi
assalamu alaikum
ya kallahi